أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوكا نموتا أعطايا قوات الربيع الآخر شكرة دبو أعطايا دريه أود أربعين دهو هجرة منزل إراء أن محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة shine kuma ya dace da 27 ga watan 10 shekara ta 2022 shekara miladiya. Zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin min riyadus salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi, Allah madaukakin sarki zikan malam daga farsa. Yan uwa, idan ba manta ba, muna cikin كتاب الأمور المنهي عنها. منكم كملا بابا دي مغانا غمدا دوبا إزوا غمتن دتكي أجنبيا دوكما سورين ديكي ككاوا. يوكما إن شاء الله تعالى زمتاشي سابا بابيني باب تحريم الخلوة بالأجنبيا. بابا دي بياني غمدا هرمتن خلوة شيني كيئيوا bil ajnabiyyati, da macen da take ajnabiya. Macen da take ajnabiya ita ce macen da ba muharramaka ba, macen da akwai aure tsakaninka da ita, to wannan ita ce macen da take ajnabiya. Mallan zai mana bayani, zai kawo mana hadisai ingantattu insha Allah ta'ala na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suke bayani game da haramcin kebewa tare da macen da ba muharramaka ba. In aka ce al-khalwa, malamai suka ce abinda ake nufi da shi shine infiradur rajuli bil mar'ati al-ajnabiyyati an fi makanin la yarahum fihi ahad, shine kebewar mutum bil mar'ati al-ajnabiyya, da macen da take ajnabiyya, wacce take ba muharramarsa ba, wacce akwai aure tsakaninsa da ita, koda kuwa ƴar uwarsa ce wanda yana gani akwai wata alaka ta dangantaka tsakaninsa da ita, matakar dai ba muharramarsa ba ce aure zai iya shiga tsakaninsu, to wannan matar ajnabiyarsa ce ta shiga ciki. Fi makanin, su keɓe a wani guri da la yarahum fihi ahad, irin gurin da babu wanda zai iya ganinsu, daga shi sai ita. Gurbi ne da wani abu ya musu shamaki ta yadda babu wanda yake iya kallonsu. Irin wannan keɓewar tsakaninsu daga shi sai ita haramun ne addinin musulunci ya hana shi. Malamai suka ce addinin musulunci ya yi hani ne zuwa ga irin wannan keɓewar, domin abin da ke tattare da shi na haifar da ɓarna mai yawa, shi sa addinin musulunci ya haramta shi. Hadisi ingantacciya tabbata, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa babu yadda za a yi namiji da mace su keɓe tsakanin shi da ita, babu kowa a wajen, ba mai giftawa, ba mai wucewa. Idan mutane baya kansu daga shi sai ita, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce face sai na uku ya kasance shaidani ne. To duk ko wanda mace da namiji guda biyu suka haɗu aka ce na uku shaidani ne, ka san akwai matsala. Wannan na ɗaya daga cikin hikimomin da malamai suke bayani game da cewa haramun ne keɓancewa tsakanin mace da namiji. Imam an-Nawawi alaihi rahmatullah a cikin littafin sana al-Minhaj sharhu sahihi Muslim da Sheikh Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, dukkaninsu sun rawaito ijma'i na malamai akan haramcin keɓancewar namiji da mace a wani gurin da daga shi sai ita. Ibn Hajar ya rawaito wancan ijma'i nasa ne shi a cikin littafinsa na Fathul Bari sharh Sahih al-Bukhari. Dukkan su sun yi bayani akan haramcin kebancewar namiji da mace a gurbin da babu kowa daga shi sai ita. To malamai suka ce kebancewa tsakanin mace da namiji zai iya ɗaukar siffofi guda biyu. Siffa ta farko shine ya kasance babu kowa daga shi sai ita kawai. Su biyu ne a cikin ɗaki ko gurin da babu kowa shi da ita ne kaɗai. To irin wannan siffar ita ce siffar da babin ke bayani a kansa, kuma ita ce siffar da dukkanin malamai sun haɗa akan haramcin irin wannan siffar namiji ya keɓance da mace. Sai siffa ta biyu shine kasance namiji ne da mace amma kuma akwai wasu matan tare da ita, ma'ana guri ne daga shi sai su, shi kaɗai ne namiji amma akwai mata guda biyu ko guda uku ko fiye da haka, ko kuma akwai mace guda ɗaya akwai maza biyu uku ko fiye da haka. Shin shi ma wannan halwa ce? Shari'a za ta kalle shi a matsayin keɓancewa ko kuma ba keɓancewa ba ne? To mazhabar Malikiya da Hanabila da wani ɓangare daga cikin malaman Shafi'iyya sun tafi akan cewa irin wannan siffar shi ma keɓancewa ne, baya halatta. Haka suka ce, ma'ana koda namijin guda ɗaya ne mata biyu ko uku, ko macen guda ɗaya ce maza biyu ko uku, suka ce siffar duk ɗaya ce baya dacewa ya kasance sun keɓe, ya shiga cikin keɓancewa da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana. To amma mazhabin Hanafiya da wasu almuhaqiquna daga cikin Shafi'iyya su kuma suka ce a'a, wannan baya shiga cikin irin keɓancewar da shari'a ta hana. Keɓancewar da shari'a ta hana shi ne namiji shi kaɗai da mace ita kaɗai, sannan a gurbin da babu kowa daga shi sai ita, babu wanda yake gibtawa a wajen. Suka ce irin wannan shi ne abin da aka hana. Suka yi hujja da hadisin farko da za mu karanta, wanda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa la yakhluwanna ahadukum kada ɗayanku ya keɓance da wata mace. Kun ga me aka ce ɗayanku? Ina fata an fahimta. Suka ce abinda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nassanta a cikin hadisi shine ya hana keɓancewar ɗayanku, ba a ce biyunku ko ukunku ba, ɗayanku tare da wata mace daga shi sai ita. Irin wannan siffar an haramta ta kai tsaye. Sannan akwai hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafinsa daga sayyidina Umar, Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara masa yarda. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada mutum ya shiga wajen wata mace ya keɓance daga shi sai ita, sai idan ya kasance a tare da shi akwai mutum ɗaya ko mutum biyu. Kun ga zamawar mutum ɗaya ko mutum biyu tare da shi ya ɗauke siffar daga keɓancewa, ya mai da shi ne ba keɓancewa ba. Ina fata an fahimta. Hadisin yana cikin sahihi Muslim. Hakanan Imam An-Nawawi yake cewa babu laifi idan macen da za a keɓance ita ba ita kaɗai ba ce, su biyu ne ko su uku ko su huɗu, babu laifi namijin dan ya kasance shi kaɗai ne. Yace saboda a yadda ya faɗa, yace saboda galibi mata sashinsu yana jin kunyar sashi, sashinsu yana jin nauyin sashi su aikata wani abin da ba daidai ba a tsakaninsu. To amma dai tare da haka malamai suka ce koda mutum goma ne maza, mutum goma mata, a gurbin da babu kowa daga su sai su, matuƙar ana ji musu tsoron fitina, an san ba mutanen kirki ba ne, ba salihai ba ne, ba za su iya kiyaye kansu ba, to a sa musu ido kada a bari su wannan keɓancewa. Ina fata an gane wanda zan san yana da ƙarfi ƙwarai da gaske. Koda mutum goma ne maza, mutum goma mata, matuƙar aka san akwai tsoron fitina a tattare da su, za su iya yin abin da ba daidai ba, to lallai a sa musu ido, lallai kuma a hana su wannan keɓancewar. To amma matuƙar mutum biyu maza ɗaya mace wani abu ne wanda ya kama dole, to wannan ba a kiransa a matsayin keɓancewa. Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen a cikin sharhinsa na Riyadus Salihin ya kawo wata sura daga cikin surar keɓancewa, yake cewa idan mace ta shiga cikin mota ita da namiji daga ita sai shi direbanta, babu kowa, suka yi tafiya, ita wannan ma keɓancewa ce. Ina fata an fahimta.
a Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya danyi zafi akan wannan sosai yace baya kamata baya halatta mace ta shiga cikin mota daga ita sai namiji namijin da ba muharramin ta bane direbanta ne kawai yace wannan ke bincewa ce to amma wasu daga cikin malami suka ce shiga mota tsakanin namiji da mace matukar irin shiga mota ne yawo a cikin gari sannan kuma mota ce da gilas ɗinta tarwaye yake ba a sa irin tint ɗin nan ba wanda yake na munafinci bakin gilas wani wasu galibi za ku ga suna sa su ne saboda su abinda ba daidai ba eh wasu idan sun sa shi saboda wani abu na bukatunsu to wasu wallahi suna sa shi ne saboda abinda ba daidai ba yawwa saboda haka ba za a yi kuɗin gora ba akwai wanda larura take sa su sa irin wannan gilas ɗin akwai wanda kuma suna sa wani saboda abinda ba daidai ba to gilas ne da yake tarwai kana iya hango wanda yake ciki suna kaiwa da komowa daga nan ya je kofar da Abundi ya je kofar Na'isa ya tafi sabon gari kaga duk cikin gari ne kowa yana kallon ku tafiye ku ko ya je ya tsaya ta fito ta je ta abinda za ta yi ya dauke ta su tafi wannan malami suka ce ba matsala eh ba matsala kamar tafiya ne ko kuma kamar zaman su ne a gaban kowa da kowa kowa yana kallon su to amma tafiya wacce take mai nisa daga wannan garin a tafi wani garin daga shi sai ita to ko shakka babu wannan zai iya shiga cikin karkashin halwa kebancewa tsakanin namijin da ba macen da ba muharramarsa ba eh ballantana kuma a shiga motar da take da irin wannan gilas din irin wannan sifar kuma ko da a cikin gari ne wannan kebancewa ce yan uwa eh ko da a cikin gari ne ka shiga cikin mota a rufe daga namiji sai mace a cikin ta sannan an ja gilas din kuma baki ne ba wanda yake gani to wannan kebancewa ce bai halatta ba matakar da ajnabi ya sace bai halatta ba wanda da yawa daga cikin za su iya buga misalai ko kuma za su iya baka labari irin barnar da take faruwa sakamakon hakan da ake yi eh ana yin barna sosai a cikin irin waɗannan motocin masu buga yan gilasi da yawa daga cikin su misali irin musamman ma irin motocin yan uwana samari da matasa yawa irin wannan motocin sai an yi hankali da su kwarai da gaske saboda haka malami suka sashi a cikin sura ta kebancewa shi ma baya halatta namiji ya shiga cikin mota tare da mace mai bakin gilasi tafiya a cikin ta wannan shi ma kebancewa ce wasu ma har suna buga misali a irin lifta haka lifta da ake shiga irin dudunai munan liftoci ba su fi yawa a cikin abubuwan mu ba to amma dai akwai guraren da aka samu akwai lifta din irin abin da zaka hawo daga sama daga ƙasa kai ka sama ko daga sama ya sauko da kai ƙasa ba sai ka hawo bene ba ai duk musu lifta ko wani lokaci za ka ga mutum biyu suna shiga ko mutum uku to akwai irin lifta din da za ku ga benaye ne sai ka samu bene hawa 10 20 30 40 50 fiye da haka to kaga duk benen da aka ce hawa 50 ne ko hawa 60 ko abin da ya kama da haka daga ƙasa kamun aje sama za a daɗe ko ba za a daɗe ba za a daɗe to sai a rashin sa'a namiji ya shiga tare da mace namiji ya shiga tare da mace to wannan malami suka ce shi ma babu zantar larura shi ma kawai kebancewa ne baya halatta in ka ga daga kai sai ita sai ka jira eh sai ka jira in ta fito sai ka shiga sai ka je kai abubuwanka almuhim dai shari'ar musulunci yan uwa idan muka yi duba za ku ga duk wata kofa da za ta kai mu zuwa ga barna da saba wa Allah madaukakin sarki toshe ta ake rufe ta ake kare ta ake kan mutum ya kai zuwa ga wajen za ku ga duk waɗannan hadisi abin da suke karantar da mu kenan saboda kebancewar zai haifar da abin da yake Allah madaukakin sarki baya so kada kuma wani ɗaukar cewa wai idan aka kebance wai dole sai an yi lalata sannan alake ke shiga a idan namiji ya kebance da mace wannan suran ta mai ɗin da zai rinka yi a cikin zuciyarsa da suran ta mata da zai rinka yi a cikin zuciyarta shi kansa wannan saban Allah ne ya rinka suranta masa abu mara kyau ko ya rinka suranta mata abu mara kyau shi kansa wannan ba abu ne mai kyau ba saboda haka idan shari'a ta ce abu ba shi da kyau babban abin da yake gare mu yan uwa kawai sai mu guje shi Allah subhanahu wataala ya sa mu dace amin qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin malam yayi muqaddima da wannan ayar da ke cikin suratul ahzab wanda mun karanta ta satin da ya gabata gaba ɗayan ta wannan wani bangare ne daga cikin ta ko Allah madaukakin sarki ce wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambayi matayen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tunda ayar tana bayani ne game da me matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ba ayar tana bayani ne akan su kadai ba, ma'anarta fadin ma'anarta ya shafi sauran matayen mu'minai. Dan ka'ida da kamar da nake maimaitawa shine al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ana la'akari da gamammiyar ma'ana, abinda ma'anar aya za ta iya dauka ne gaba daya, ba kan keɓantacciyar abinda aya ta sauka akan sa ba. To shi yasa da Allah madaukakin sarki ce wa idza sa'altumuhunna mata'an, sai mafassara shi da cewa idan za ku tambayi mataye wani abu, matayen da ba muharraman, ba muharraman ku ba, ba ku da alaka da addinin musulunci ya hana auren juna tsakanin ku da su, to fasa mata'an, wani abu na amfanin ku shine almata, wani abu na amfani, kana so ka karbi wani abu ne na amfanin gida a wani gida, gidan da ba gidan ku ba, ba kuma muharraman ka bane, to wani hali ya kamata ka bi? Sai Allah madaukakin sarki ya ce fas'aluhunna, ku tambayi matayen gidan min wara'i hijabin, ta bayan katanga, ta bayan hijabi, ita bayan katanga kenan, ba za ka shiga cikin gidan ba, sai dai kai sallama a turo yaro ka faɗa abin da aka ke bukata a miko maka, ko kuma kai sallama ta amsa maka kana bukatar abu kaza a miko maka ka ƙara gaba, shine abin da shari'a ta ce. Amma ka shiga ciki wannan ba daidai bane. Me yasa shari'a ta hana wannan? Saboda shiga ciki zai haifar da me? Keɓancewa. Ina fata an fahimta 'yan uwa. Idan ka shiga cikin gidan zai haifar da me? Ka keɓance tsakaninka da matar da ba muharramin ka ba, da ba muharramaka ba, wanda kuma shine abin da muke bayani. Allah madaukakin sarki ya haramta shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi. Hadisi na farko a cikin wannan babi, mala yace an Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Uqba ibn Amir al-Juhani, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yace haƙiƙa Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, qala yace iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum, kalmar iyyakum abin da take nufi shine a hirdinka, ka shedinka, ina gargadinka, shine iyyakum kul wad-dukhul 'ala an-nisa, da shiga gurin mataye, da shiga gurin mataye. Wada irin mata ake nufi? Sune matayen da suke ajanib, waɗanda suke a ba muharramanka ba. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yau al'ummarsa gargadi gaba ɗaya cewa ina ka shedinku, kada ku sake ku rinka shiga cikin wajen da matayen da ba muharraman ku ba suke, sawa'un gida ne, sawa'un shago ne, sawa'un inda suke mu'amalarsu ne na yau da kullum. To Annabi ya ce ka kula, kada ka rinka kaiwa da kumawa kana shiga cikinsu, matuƙar ba muharraman ku ba ne, wannan ba daidai ba ne. Annabi ya yi wannan hani da murya mai kaushi. فقال رجل من الانصار, sai wani mutum daga cikin mutanen Madina yace afara'aita alhamwa, ya rasulullah me kake gani game da alhamu? Alhamu sune aqaribul zawj, sune yan uwan miji, yan uwan miji aka ce yan uwan miji sune shi kaninsa, wansa, kanin babansa, kanin babarsa, wan babansa, wan babarsa, irin waɗannan da wanda suke da alaka ta kurkusa da shi, banda babansa, banda ɗansa. Dan babansa muharramin matarsa ne, haka nan ɗansa muharramin matarsa ne. Ina fata an fahimta 'yan uwa. Saura ku, waɗannan ba su shiga ciki ba, amma kaninka, yayanka, duk sun shiga cikin wannan alhamu ɗin da ake tambaya a cikin hadisi. Afara'aita alhamwa, ya rasulullahi me kake gani tunda ka ce kada mu rinka shiga cikin gidajen matan da ba muharramin ba? To akwai waɗanda suke da alaka da mijin matar, ba matar ta ƴar uwarsu ba, a'a, mijin matar ne ɗan uwansu, shi ƙanin mai gidan ne, shi yayan mai gidan ne, mai gidan baban mai gidan ƙanwarsa ce ko yayansa ce, kun ga akwai alaka ko? To su ma sun shiga cikin hanin? Ya rasulullahi me kake gani game da su? Su ma za su iya shiga su dabdalarsa su fito? Ko su ma iyyakum ad-dukhul 'ala an-nisa ta shafe su? Qala, sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace alhamu almaut, yace alhamu aqaribu zawj, yan uwan miji na kusa. Almaut yace ai bala'in kenan ma, ina fata an fahimta. Almaut mutuwa kenan, ya shi sa ne maka da Hausa yadda zaka fi ganewa, bala'in kenan. An ba Hausa yace maka bala'in kenan, me yake nufi? Akwai kenan, akwai matsala ko? To su ma haka ne, da yace alhamu dan kuwan miji yace al-maut ai mutuwa kenan sai yace mutuwa kenan shi sa ibn al-arabi ɗaya daga cikin manyan malaman lugha yake cewa wannan kalmar hiya kalimatun taquluha al-arab yace kalma ce da larabawa suna fadan ta kama yuqalu kamar yadda ake cewa al-asad al-maut suna cewa zaki mutuwa me yasa saboda idan mutum ya tsikaro da zaki a daji me ya gani daidai yake da ya ga mutuwarsa ina fata an fahimta saboda haka in ya ga zaki sai ce kai ra'aitul mauta na ga mutuwa da ido na me yake nufi ya ga zaki me yasa saboda zaki babban dalili ne da zai kai shi zuwa ga lahira ina fata an gane yawa ma'ana haduwa da shi kamar shi zai kai shi zuwa ga mutuwa to da yace alhamu almaut ɗan uwan miji ai mutuwar kenan kamar ɗan uwan miji za su fi kai mutum zuwa ga za su fi kaiwa zuwa ga saban Allah madaukakin sarki ba tare da amfarga ba yanzu zaka ga duk wanda yake ba shi da alaka da mai gida ko matar gida kai tsaye yazo ya shiga gida wannan akwai wahala ina fata an fahimta in ko ya gangancin zuwa ya je ya shiga gidan da ba shi da alaka da mai gidan ko matar gidan to daga ƙarshe da wahala ba a kama shi ba a matsayin kwarto haka ne da wahala ba a kama shi ba to amma a ce wannan kanin mai gida ne wannan yayan mai gida ne wannan kanin baban mai gida ne wannan wan baban mai gida ne mai za a kawo mutane ya suka wani abu babu abin da ya suka ya zo gidan yayansa ne kawai ya zo gidan kaninsa ne kawai ya zo gidan danyarsa ne ya zo gidan kazadinsa ne ina fata an fahimta idan kuma suka shiga ciki suka keɓance da shi da matar wansa ko matar kaninsa shedan shi kuma baya bambance cewa wannan dan wane ne wannan kaza ne kawai shi duk aikin da zai akan wancan shi zai akan wannan wajen ya ingiza shi ya tunzura sa sabbin Allah madaukakin sarki in wannan fata an fahimta to shi sa annabi tsirada mutsi tsara tabbata a gare shi yace alhamul maut ɗan uwan miji waɗannan ai sune suka fi sune matsalar ma ta fi yawa a tattare da su to shi sa ɗan uwa wannan hadisi za ku ga kai tsaye yana bayani ne game da a kiyaye shiga gidan matan aure kai tsaye e ko da ƴan uwanka ne na jini to a kiyaye shiga da keɓancewa matukar zaka je gidan yayanka ku keɓance daga kai sai matarsa wannan ka aikata haramun idan zaka je gidan wanka ko kuma kaninka ka keɓance daga kai sai matarsa ka aikata haramun amma ba keɓancewa ba ne idan kuka zauna da kai da ita da 'ya'yanta ko da wasu kaga ya tashi daga alkhalwa ko ya tashi daga keɓancewa amma daga kai sai ita akwai matsala duk yadda kake gani zuciyarka tana da tsarki duk yadda kake gani zaka kai zuciyarka nesa to baka kai annabi Yusuf alaihi salam tsarkin zuciya da kuma soyayya wa Allah madaukakin sarki ba ina fata an fahimta amma Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a kissar annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya keɓance da imratul aziz Allah madaukakin sarki ya ce wala qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi to idan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin haƙƙin annabi Yusuf cewa wa hamma biha laula an ra'a mai burhana rabbi kai kuma waye kai kenan zaka ce kai ba za ka shiga ciki ba kai ba za ka yi kaza ba babu wannan babban maganin kada a yi kada a fara abinda shari'a ta ce maka kada ka yi ka kiyaye shi kawai wannan manzon Allah ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake magana akan cewa kada ka shiga gidajen mataye sahabi ya tambaye shi ya rasulullahi wannan ai gidan kanina ne gidan yayana ne gidan kazatina ne su ma kada ne shiga ciki annabi ya ce to ai kai ne matsalan ma kai ne babban matsalan ma idan ka shiga saboda babu wanda zai kawo wani abu kuma idan ka shiga ciki shedan zai raya maka ya raya mata abinda ba daidai ba ku je ku yi abinda ba daidai ba ƴan uwa barin shari'ar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a wannan doran ta haifar da abubuwa da yawa na da na sani da saban Allah madaukakin sarki duk wanda zai ce a'a ai shi ba matsala gidan kaza dinsa ne gidan kaza dinsa ne ƙarshe kuma ana zuwa a haifar da abinda ba shikenan ba saboda haka idan shari'a ta ce kai abu kai a ce maka kafiye bin ka'ida kai da kafiye bin kai dan aida ne abu ne mai kyau a ce maka dan ka'ida ne kafiye zafin addini ba matsala annabi ne yace kai ba zafin addini bane kafiye kaza duk kai da haka amma dai shi wanda yake gani wayayye ne shi ya waye shi zai je ya shiga cikin gidan wansa ko gidan kaza din sa ya kebance da matarsa to ko shakka babu wannan yana saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ingantacce a cikin Bukhari da Muslim kamar yadda muke karantawa muttafaqun alaihi yan uwa wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi mala yace alhammu abinda ake nufi da alhammu qaribu zawji sune makusantan miji ka akhihi kamar dan uwansa wabni akhihi ko dan uwansa wabni ammihi ko dan baffansa in aka ce dan baffa kamar da kai mijin da shi wanda yazo a gidanka da babanka da babansa wa da kani ne an gane da babanka da babansa wa da kani ne to sai ya shigo maka gida kaga shi ma yana da alaka da kai ko to shi ma wannan duk ya shiga ciki ba ma wannan ba ko da wanda suke da ala irin wannan alakar da macar bai halatta ya zo ya kebance da ita ba ballanta na wanda suke da irin wannan alakar da kai ya kasance da shi da ita danwa da dan kani ne danwa da dan kani da ake so cousin kaga wannan cousin din akwai matsala cousin yana haifar da matsala sosai da sosai yana cousin din bala'i sosai da sosai kwarai da gaske a ce wannan ai da shi da babanta da babansa uwarsa da ubansa daya akwai aure tsakanin su ko ba aure akwai aure so da ku kunga irin wasan nan da ake yi a ce wasan cousin da sauransu ana ku kawai yarinya ce balagaggiya ta girma sosai amma sai wani yaro saurayi je rinka kama ta da kokawa suna wasa wai wanta ne ko kokaninta ya rinka kama ta da wasa suna wasan banza da sauransu irin waɗannan abubuwa babbace shi ma babba ne dukkaninsu sun kai munzali amma suna taɓa jikin juna da suna ƴan uwa to irin wannan da ake bari da ake gani iyaye suna gani suna dariya ai wallahi tasu ta zo ɗaya ai irwana da wancan ba za ka raba su ba sai bai faruwa ta faru tukunna shine gaskiya ba daidai bane ba daidai bane wato ɗan uwa abinda nake kai mu gare shi shine duk abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mu bashi wallahi akwai alheri a cikin sa sawa'un yanzu kaga alherin ko kuma ba ganshi ba nan gaba insha Allah ta'ala zaka ganshi yanzu saboda akwai samartaka a jikinka akwai danyantaka kana gani akwai morewa akwai jin dadi a ciki nan gaba idan ka ƙara girma zaka gano cewa kuskure ne Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi nabi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo shi daga sahabi abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah irada abinci tsar tabbata a gare shi yace la yakhluwanna ahadukum kada dayan ku ya sake yake banta bimra'atin da wata mace illa ma'azi mahrami face sai akwai muharrami a tattare da ita kada dayan ku ya sake yake banta da wata mace bimra'atin abinda ake nufi da bimra'atin ai almar'atul ajnabiyya ita ce macen da babu haramcin aure tsakaninka da ita ba muharramaka bace to annabi yake shedi ku duba yadda hanin yazo la yakhluwanna la ta nahiya ila nahiya kada yakhluwanna aka kawo nunu taukidi sakila a ƙarshe kada ka sake shine abinda nake ƙoƙarin fito mai da shi da Hausa yadda za a fahimce shi kada ka sake ka keɓanta da wata macen da ba muharramarka ba annabi ya ce illa ma'azi mahramin sai akwai muharrami a tattare da ita ma'ana idan za ku zauna da wata macen da ba muharramarka ba to ya kasance akwai babanta a wajen akwai ɗanta mai hankali ba ɗan ƙaramin ɗa ba an gane yawwa ɗan ƙaramin yaro wanda ba ya iya mayyade tsakanin daidai da rashin daidai wannan shirme ne kun ga shi yasa da aka zauna lafiya ƴan uwa a lokacin da iyaye suke da haƙƙi na tarbiyyar ƴaƴansu kuma suke kula da shi yadda ya kamata zaka ga idan mutum zai zo zance sai an haɗo shi da wani idan mace ta fito zance yarinya ta fito da zance sai an haɗo ta da wata yarinya mai wayo ba ƴar ƙaramar yarinya ba mai wayo wacce duk abin da aka ce ta bada labari wata magulmaciya ina ga ya baka abin da za a ce ta bada kaga irin wannan gulmar tana da amfani sosai eh tana kana gani kamar wasa take da sauran su duk abin da aka sai ta je ta faɗa daidai ne wannan daidai ne dan ka fahimta ya kai matashi ba daidai bane ka je zance wajen mace ka kebance da kai sai ita haramun ne wannan haramcin ya shafe ka ka je zance zaka yi hira da yarinyar mutane ka bude daki ka shiga daga kai sai ita wannan lokacin ma a rufe ba daidai bane wannan lokacin kuma ka je ka shiga soro soran da yake da duhu amma an kunna fitila ka ce wai a kashe kaga akwai matsala a cikin wannan zancen naka akwai kanshin munafunci ba daidai bane in dai kana so auren ka ya albarka Allah madaukakin sarkin da zaka yi dan shi ya sanya wa auren ka albarka dan uwa ka ba Allah madaukakin sarki a cikin neman auren ka albarka kake nema ba shashanci da lalata ba in zaka zo zance dan uwa ka zo da yamma mana idan dan kasuwa ne kai idan ma'aikaci ne kai ka ware wata rana guda daya a wata ba sai ka zo sati bai yawa ba annan zancen kullun ba sai ka zo sati ba ka zo a wata da yamma ka zo a aje maka benci ko na ma tsakar gidan su baba ta tana jin abinda kuke tattaunawa baban ta yana jigir sauran su kaga wannan dariya da kuka nuna cewa ba za ta yi ba za ku iya ba kenan ni kuma ba da wasa nake ba da gaskiya nake wallahi eh da gaskiya nake in ma ba za ka yi tsakar gida ba to fito waje ai abin da saban ce waje ba saboda kowa yana wucewa eh ba za ka ji daɗi kowa yana wucewa yana kallon ku ba ko eh to amma haka dai aka dan samu inda dai kowa yake kallon abin da yake faruwa shikenan abin da ya kamata kenan albarka kake nema shi kansa wannan zancen da ake ta irin zancen da muke menene amfanin sa ne meye amfanin sa idan ka zo kuka daidaita da yarinya ta ganka ka ganta kai mata taimaka ba shikenan ba an gama kai binciken da zaka yi akan ta da iyayenta ita ma akai bincike akan ka da naka idan Allah me yake jira shikenan sai a daura aure amma sai ai ta zuwa tun ana marmarin juna sai an ginshi juna tun a waje duk magana da zaka yi mai dadi ka fitar da ita ka bayar duk wata soyayya da taulo ka gama ba da ita a waje duk ka gama da an je gidan kuma shikenan sai kowa ginsu kowa me ya zaka fade shi yanzu a cikin gidan da baka fada a waje ba babu to shi sa mu rinka yin abinda za mu ga amfanin sa a gaba insha Allah ta'ala saboda haka wannan hadisi ɗan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye ya haramta namiji ya keɓance da mace ba tare da muharrami ba akwai ruwayat tabarani da imam al-bayhaqi ya rawaito tun a cikin littafin sa shu'ab al-iman shi ma dai daga ruwayi abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda shi kuma ya kawo shi ne da lafazin la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wala tusafir imra'atun illa ma'a dhu mahramin annabi yace kada mace ta yi tafiya in aka ce tafiya ba zuwa unguwa ba ta yi tafiya ba tare da muharrami ba shi ma annabi ya hana kada mace ta yi tafiya ba tare da muharrami ba wala yadkhulu alaiha rajulun illa ma'a dhu mahramin kada wani mutum ya shiga gidan wajen mace daga shi sai ita su zauna sai da muharraminta wannan ɗan uwa mu lura da wannan ladabi na shari'a zai kawo mana zaman lafiya a zuciyarmu da zuciyar wanda muke tare da su na matayenmu da iyalanmu gaba ɗaya amma abin da wasu suke ɗauka a matsayin wayewa da barnanci da boko shine wani zaka ga dan ajin su ne kawai amma wai sai ya zo gidanka wai ya zo wajen wanci kuma sai ka ji bismillah wanda shigo kaza sai ya shigo shi kuma wai mai gidan sai ta barin baku kan zuwan takura muku sai ya tashi akwai wanda yake ban labari ya ce min wallahi abokiyar aikinsa ce matar wani mutum shi ya kawo ta a mota za ta ba shi wani saƙo da ya fito shi wanda aka yi abin da shi yake ban labari da ya fito zai karɓi saƙon sai namijin nata ya fito daga motar ce shiga bismillah da Allah shiga wai shi ya koma can gefe wajen kai abin da suke tattaunawa kun gane kuwa shi wanda zai karɓi saƙon da ya zo mijin matar ya fito daga cikin motar ya bar shi da matarsa shi kuma ya koma gefe shi ne yake ce mata wa bismillah da Allah, yake ce mata da Allah wa bismillah yazo. Wai shi mijin baya so yaji abinda matar sa ta tattauna da wani, ya tafi ya barsu daga shi, sai ita a cikin mota ya tafi can gefe. Shi wanda abin ya fara ne yake ban labari, sai yayi mamaki, yana tace masa babu kuma idan Allah ka tsaya ba wata tafi magana mata tattauna mai muhimmanci ba, ka tsaya ta a wallahi ba zai tsaya ba, sirrin na duk da zai muku sirri ya boko dan boko kenan. To kaga irin wannan dabiyar Allah ya mana tsari da ita. Dai yusanci ne kamar da muka ambata satin da ya gabata, ba daidai bane. Ba daidai bane, duk wanda yake da wata alaka da matar ka lallai, in dai ba dan uwanta bane muharramanta, lallai ka sani. Eh lallai ka sani, idan matar ka tana zuwa aiki, to babban abin da yake kai ta wajen aiki ta je ta yi ta dawo, ya kasance tana da alaka da wani director ta ko wani kaza dinta, ba daidai bane wallahi. Ba ruwan director, ba ruwan director ta da ita. Babu abin da ya shafi matakka da wanda arakta ko wani waye din, ba ruwanka. Matakka matakka ce, ba matarsa ba ce, ba rabawa aka ce ku, ba matakka ce kai kadai. In dole sai ta aikin ka kiyaye waɗannan abubuwa. Amma wannan yana zama matsala sosai, kaga matar aure, matar aure wallahi tana soyayya da wasu mazajen a waje. Wallahi abu ne da ya zama ruwan dare matar aure. Amma tana da samari da suke soyayya. Wata ba mata aure, za ga wani ne zai zo da banfa, wai ma abokin aikin ta ne ya dauke ta a cikin mota ta tafi wajen aiki. Matar aure, wani namiji ya zo a cikin mota ya dauke ta daga shi sai ita. Ba yanzu muka gama bayani game da kebancewa mace a cikin mota da namiji ba, muka ce shi ma yana cikin halwa. To wani lokaci ma abin zai dauke ta su tafi. Wannan duk dai yusanci ne, wallahi ba addinin musulunci bane. Ba addinin musulunci bane, kuma ba wai boko ne yake jawo wannan ba, kawai dabi'a ce ta kafirci. Idan kai bokon ka ba zai hana ka addinin musulunci ba. Wannan dabi'ar daban, boko daban. Mutum zai yi boko ya riƙe addininsa, riƙo sosai yadda kowane musulmi yake yi. Me zai cutar da shi? Me bokon ne ba dai bokon turanci ba ne? In yi bokon turanci sai a ce ba dan boko ba ne? Idan ya yi abu na addinin musulunci? Ba su da alaka. To kada da Allah mu rinka kokarin mai da kanmu baya da sunan wayewa. Shedan ya rubuta mana cewa ai baka waye ba idan baka yi abu kaza ba. Abu kaza zamananci ne, idan ka bar shi to ka zama dan kauye, kai ka zama dan kauye a duniya, ka je lahira ka zama dan birni, shine ka shiga aljanna. Shikenan. Amma idan kai birni a duniya an maka wasa ba, wallahi wutar jahannama ce muku Makka. Allah ya kiyaye.
Amin.
Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a baya halatta mace ta keɓanta da namiji ba tare da muharrami a tattare da ita ba. Hakanan akwai ruwaya Tabarani ita ma daga hadisin Buraida, ita kuma wannan hadisin Buraida ne daga lafazin la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna ash-shaytana thalithuhuma. Annabi yace babu yadda za a yi namiji ya keɓanta da mace sai na ukun sai ya kasance shaytani ne. Mana ishara zuwa ga ruwayar a lokacin da nake muqaddima. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Hadisi na uku a cikin wannan babi ko na hudu ko haka ne, na uku ne. Wa an Buraidata radiyallahu anhu qala, an karbo daga Buraida Allah ya kara masa yarda, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi, yace hurmatu nisa'il mujahidin ala alqa'idin, alfarmar mata yan masu jihadi akan wanda aka bari a gida jiran gari, alfarmarsu ka hurmati ummahatihim, kamar alfarmar iyayensu ne mata. ƴan uwa kun fahimta da kyau kuwa? Waɗanda suka tafi yaƙi, sun tafi yaƙi sun bar iyalansu a gida, to akwai wanda ake bari a gida su kuma su jiran gari ko? Ai ba a wa ma kalal mu'minuna liyanfiru me kafa, ba haka Allah ya ce ba? Babu yadda za a yi mu'minin su tafi yaƙi duka. Ai wasu suna zama a gida ko? Wasu kuma su tafi. To wanda suka zauna a gida din su ne suke zama halifofi wa wanda suka tafi, ma'ana suna kula da gari da matayensu da ƴaƴayensu, kada wasu shigo su ta'addanci kuma. To waɗanda aka bari jiran gari din su suke kare, su suke bada kariya, suke kula da mataye da ƴaƴaye da garin na waɗanda suka tafi jihadin gaba ɗaya. To wanda suka tafi suka bar matayensu, su waɗanda aka bari ɗin, yadda matayen waɗanda suka tafi suke a wajen alfarma kamar iyayensu ne da suka haife su. ma'ana da ɗaya daga cikin su waɗanda aka bari a gida zai je ya nemi matar wani daga cikin wanda suka fita jihadi, to kamar ya nemi babarsa ce da ta haife shi. An fahimta abin yan uwa yanzu? Shi wanda ya zo na ɗin kamar ya nemi mahaifiyarsa ce da ta haife shi. To kaga ai ƙarshen lalacewa kenan ko? Akwai lalacewa da za a ce mutum ya nemi mahaifiyarsa da ta haife shi? Haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa. Bari ku ji sauran hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min rajulin min alqa'idina, babu wani mutum da ya zauna a gida bai tafi yaƙi ba wanda aka bar su jiran gari. Yakhlufu rajulan min almujahidina, da zai zama halifa wa wanda suka tafi jihadi fi ahlihi, a cikin iyalinsa. Zai zama to masa mamayi da zai kula da iyalinsa. Fa yakhunahu fihim, ya ha'ince shi a cikin iyalinsa, ya ci masa amana ta hanyar mu'amala da iyalinsa ko wani makamancin haka. Illa waqifa lahu yawm alqiyamati, annabi yace face sai an tsaye da shi ranar tashin alqiyama, shi wanda ya ci amana Allah zai tsaye da shi ranar tashin alqiyama. Fa ya'khudhu min hasanatihi ma sha'a, a ce da shi wanda aka ci amanar sa, shi wanda ya tafi jihadi ya bar jira, wanda ya bar jirin ya ci amanar sa, zai a ce masa zo. Idan ya zo sai a ce to ga ayyukan sa na kirki duk abin da kake so in bi. Kun fahimta yan uwa? Duk aikin da yayi da sallarsa da azumin sa da duk abin da yake ji da shi, haka Allah madaukakin sarki zai masa bonanzan sa, a ce duk abin da yake so ya yi ba. Ba fa iyaka aka yi masa ba, a ce ya yi sallar sati biyu ko azumin shekara biyu, a'a duk abin da yake so ya yi ba. Haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa. Hatta yarda, har sai ya ji ya yarda sakamakon cin amanar da aka yi masa. Summa iltafata ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala ma dhannukum, da annabi ya faɗa ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya juyo ya kalli sahabbai ya ce to me kuke tsammani? An gane yanzu me kake tsammani idan aka sa, idan aka kawo maka ayyukan mutum a ce ka ɗiba abin daga dama kuma ya ci amanar ka a duniya, za ka ba masa wani abu? Da Allah za ka ba masa? To shine abin da annabi yake nufi, ba ma zannukum, me kuke tsammani shin zai ba masa wani abu? Anya zai tausaya masa a wannan ranar? Wallahi sai ya ebe duka. To kaga kamar abin da ake cewa shine duk wanda ya tafi jihadi ya bar amanar iyalinsa ga wani, shi wanda aka bar amanar iyalin ya ci amanar wanda ya tafi jihadin, to haka Allah madaukakin sarki zai tsaye da su ya ce da shi wanda aka ci amanar sa ya ɗibi duk abin da yake so a cikin ladan wanda ya ci amanar sa, duka ya ɗiba har sai ya ji a ransa ya yarda da abin da ya masa na cin amana. Sai annabi ya juyo kalli sahabbai ya ce me kuke tsammani zai faru? Allah ya kiyaye.
Amin.
Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi. Wannan hadisi me yake karantar da mu? Abin da yake karantar da mu shine idan wani ya tafi ya baka amanar iyalinsa, ba yana nufi kuma ka zo ka ringa kebancewa da su bane ko? Ba yana nufi ka zo ka ringa zantuttuka da bai kamata da su ba. Abin da ake nufi da amana shine ka kula da su, da cin su, da shan su, da motsin su, da kaiwa da komowar su, idan za su yi abin da ba daidai baka taka musu birki. Idan za su yi wani abin da ya kamata su nemi izini, su nemi izini ka basu ko kada ka basu, wannan shine abin da ake nufi. Amma ka shigo ka zauna ku ta hira kuna labari, wannan ba shi ba daidai bane. Ka ce baraka ebe muskewa, a ba wanda yasa kake ebe muskewa? Ɗebe muskewa mijinsu ne zake ɗebe muskewa, amma ba kai ba. Ina fata an fahimta. To sai mutum ya lura da kyau, dan duk wanda aka bawa amana, duk wanda aka ba amana musamman ta iyali ya ci wannan amanar, to kun ji kwatankwacin irin abin da zai same shi. Kun ji irin kwatankwacin abin da zai same shi. Allah madaukakin sarki ya kare mu. Babu tahrimi tashabbuhur rijal bin nisa wa tashabbuhun nisa bir rijal fi libasin wa harakatin wa ghairi zalik. Babin da yake bayani game da haramcin tashabbuhur rijal bin nisa, kamanceceniyar maza da mata. Haramun ne namiji yayi kamanceceniya da mata. Wa tashabbuhun nisa'i bir rijal, kamar yadda haramun ne mace tayi kamanceceniya da maza. Sai malai ce fi libasin, a cikin tufafin sawa. Namiji ya rinka sa irin tufafin mata haramun ne, mace ta rinka sa irin tufafin maza haramun ne. Wa harakatin, da motsi da kaiwa da komowa. Abin da yake aiki ne na maza zalla, mace ta ce ita ma sai ta sa kanta. What man can do, woman can do better. to kaga wannan at-tashabbuh ne wallahi bil rijal bata sani ba miskiniya at-tashabbuh ne bil rijal yadda Allah madaukakin sarki tsar rayuwar ƴan uwa ku duba ku gani ya halicci mazalir rijali nasibun mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasabn was'alullaha min fadli maza Allah madaukakin sarki ya halicce su ya musu sura da kira irin tasu dan su aiki irin na maza aka yi namiji mai karfi maryar sabudaddiya mai kaushi duk wanda da kuke gani akwai amfani a ciki shi zai yi amfani da shi wajen ya bawa matarsa kariya wajen ya tashi ya nemo abin da za a ci wajen ya yi kaza duk akwai abin da yasa Allah madaukakin sarki yayi mace kuma sai aka yi ta mai rauni mai saukin zuciya ko mai kare mai saurin zuciyarsa mai saurin karewa mai kaza duk mai yasa Allah madaukakin sarki yayi saboda ita ma ta aiki na ta irin ta mata to lokacin da namiji yake kokarin iktihali lalle sai ya kutsa ya shiga ya koma mace to kamar fituna fito yake da Allah madaukakin sarki bai gamsu da abinda Allah madaukakin sarki ya raba ya bashi ba ke ma idan kina kokari kiga lalle sai kin zama namiji kin yi shiga irin ta maza kin fito kin zama namiji to ko shakka baki babu ke ma baki gamsu kina fituna fito da Allah madaukakin sarki ne baki gamsu da yadda Allah madaukakin sarki ya raba ya baki tsarin da ya aje yake a ciki ba wanda kuma wannan matsala ce babba mutun yace zai fito na fito da Allah madaukakin sarki akan abinda Allah madaukakin sarki ya tsara na abinda ake cewa a tsari na tafiyar rayuwa to ko shakka babu wannan mutun ya dauko kansa da laba gamu namiji ya zauna matsayin sa na namiji mace ta zauna matsayin ta na mace mace ta zauna matsayin ta na mace shikenan sai rayuwar ta kyau kowa sai ya dau responsibility din da yake nashi eh shi sa abin za ku ga division of labor ne kowa akwai aikin sa namiji aka ce ka fita tun tsabin ka fita kaje kai ta nema duk yadda za a yi ka nemo abin da za a ci a gida ina fata an gane ita kuma aka ce ki zauna a gida ki kula da gida ki kula da yara ki dafa abinci ki dau ciki ki yiro ne wannan ba aikin ta bane aikin mace ne aikin mace ne shi sa Allah madaukakin sarki yace da matan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da duk matan duniya gaba daya yace wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula yace ku zauna a cikin gidajenku saboda mace an santa da ta zauna a gida tai wa mijinta hidima tai wa ayyanta hidima tai tarbiya mace ita ce mai tarbiya idan mace tana yawo kullun tana waje kamar namiji waye zai tarbiye ki ne dan Allah ku gaya mu shi ya fata ita fata waye zai tarbiyar mace abinda aka sani ta zauna ta kula da ayyanta da mijinta tai masa girki ya je ya sha wahala ya yi gumi idan ya dawo sai hankalin sa ya kwanta idan ya kalle ta an gyara gida ga yaran nan duk inda ya kamata ya gansu ya gansu shikenan sai hankalin sa ya kwanta amma lokacin da yazo gida sai ya tara gida babu kowa yara sun yi kaza kaza da gida ana rige ma ana kaza da sauran su dole hankalin sa ya tashi to kowanne ɗaya daga cikin mai zauna a matsayin sa Allah madaukakin sarki ya samu dace
amin
wa ghairi zalika ma la yace da wannan wadannan hadisi na farko annabi ne Abbas ibn radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda shi da mahaifinsa kana yace لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال النبي إراد أمتي سأرت بتا أغريش يايتين وايت وفن ألت إيني أكن سوى المخنثين من الرجال سوني أندود أكت المخنثين سوني ما سقوا وكر اللي تسنزو ماتا أكت تسنزو ماتا شيني متن يرنقوا وكر اللي تيامي دكان سمتي باب أنا نفيو دولي سيائي لالاتا باء koda namiji ne da baya nema ko ba a neman sa ya kasance sai yayi dabiya irin ta mata sai yayi murya irin ta mata annabi ya tsine masa albarka sai yayi kwarkwasa koran goda irin ta mata annabi ya tsine masa albarka irin tufafin da mata kadai suke sawa ya rinka yi annabi ya tsine masa albarka yana cikin tsinannin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake kokari lalle sai ya zama mace sai ya zama dan Daudu to wannan kai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah ya tsine masa albarka to kamar yadda kullun nake faɗa ya zaka da tsinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce akwai tsino annabi akan mutum dan Allah ya mutum zai da kansa babu kuma sai kaga me amfani me ranar a ce dole sai mutum ya zama mace babu amma idan ya kasance Maryam mutum haka take kamar wanda Maryam zaga Maryam tana dan kama da Maryam mata haka yake to shi ma Uthman yake cewa lalle irin wannan mutum yayi takallufi da karfin tsiyaye canza murya sai kuma ta namiji amma idan Maryam sai irin ta mata ce kuma yadda ya shiga tafiya da ita aka shi ma ya shiga ciki an bayyana dole ka canza kai ba mace bane namiji ne kai kato ne kai ba mace ba kware da gaske amma me amfani namiji ya rinka rangwada yana Maryam mace ai ba dadi irin waɗannan abubuwa kwata kwata ba dadi mutum ya rinka kwalliya irin ta mata ko abin da ya kamata ka duk annabi ya tsine masa albarka Allah ya kiyaye mu wal mutarajjilati minan nisa'i haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah ya tsine wa matayen da suke kokarin zama maza matayen da suke kokarin zama maza ta dole eh mace sai ita amma dole sai ta zama namiji mace sai ita sai ta zama namiji dole ta hanyar dabi'un ta yanzu za ku ga akwai irin matayen da za ku ga sa kayan su masu zamto irin na maza ne gaba daya mace ce za ku ga wasu daga cikin su ma abin ta kai sun ƴaƴan musulmi ne amma ba ta da kaya sai a sa wando da t-shirt kuma a fita wando da t-shirt a fita a rinƙa yawo haka da sauransu da Allah a sa wando da t-shirt wannan shigan namiji ne ko mace shigan namiji ce ita mace da aka ce ta rufe jikinta rub ta rufe jikinta ba mun faɗi menene al'aura ba satin da ya gabata yanzu idan mace ta sa wando da riga dan Allah al'aura ta bayyana ko bata bayyana ba za mu zo mu karanta hadisi a gaba kaɗan insha Allah ta'ala to da ka dole ne mace ta zauna matsayinta na mace namiji ya zauna matsayinsa na namiji wa fi riwayatin a cikin riwaya la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama almutashabbihina min ar-rijali bin nisa walmutashabbihati min an-nisa bir rijal annabi irada amma ci tsara tabbata a gare shi yayi inuwa ga masu kwaikwayar mata daga cikin maza da kuma masu kwaikwayar maza daga cikin mata duk Allah madauki duk annabi irada amma ci tsara tabbata a gare shi ya tsine musu albarka gaba ɗayan su rawahu al-bukhari ne rawaito sai dai abinda nake so dan ja hankalin mu anan wajen shine yan uwa za ku ga akwai yanayin shigar da maza kadai suke yinta akwai shigar da mata kadai suke yinta akwai shigar da kuma za ku ga maza da mata duk suna yi haka ne to duk shigar da maza kadai suke yi maza ne kadai aka san suna irin wannan shigar haramun ne mace ta yi shi duk shigar da aka san wannan shiga ce ta mata zalla mata ba sa yinta maza ba sa yinta to haramun ne namiji ya irin wannan shigar amma shigar da yake maza suna yi mata suna yi to babu laifi namiji zai kayansa mata suna yi sannan irin wannan ba ana duban urfi al'ada ta mutane ana duban al'ada ta mutane ina fata an fahimta shigan mata a wata al'adar ba shine shigan mata a wata al'adar ba haka ne ai mun yi bayani akwai al'adun da suke daura zani ko yanzu kun ga al'adun da maza ne suke daura zani mata kuma sai da ku ga sun sa irin kayan Pakistan haka wando buje da dogon riga da hijabi da sauransu kuma musulmi ne wannan al'ada ce in ka je nan kai da sauransu kaga sai kai shiga irin tasu babu laifi an fahimta amma yanzu saboda Allah gan kana yau da zani anan a cikin Kano ba da matsala ba sai a ce ka zama dan Daudu wallahi duk labari sai ka rade unguwar nan wallahi ya zama dan Daudu eh kada ka je Sudan kai karatu ko ka je Libya ko ka je garin da suke daura zani kaga abubuwan da suke ka dawo Najeriya ka ce za ka yi matsala ya ka samu ba na mantawa muna firamare akwai wani malamin malami ne irin mai hamasar larabci su tsaye yana son larabci wata rana za mu irin abinda ake cewa tamthiliya din nan wata rana kawai sai ya daura zani ya tore shi wallahi kuwa saboda mutum ne yana son irin al'ada ta larabawa da sauransu yanzu misali mutanen Pakistan Indonesia da sauransu ba suna daura zani sosai da su to shi ma kawai sai ya daura zani ya danno da shi shi ma zama ba Pakistan to kaga a matsayin ka na dan Najeriya an kai wannan zaka samu matsala ina fata an fahimta mu a lokacin da ban fahimta ba duk abin da muke dauka mallan ya zama cikin wani abu makamancin haka to duk abin da yake na garin ku yana da tasiri al'ada tana da tasiri kayan da maza suna sawa mata suna sawa babu laifi amma kayan da maza ne kadai suke sawa kada mace ta sashi hadisi na karshe da zamu dakata akan sa wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل النبي إراد أمن تسأر تبتأ أغريش يا إيني و
namijin da yake sa tufafi irin tufafin mata da macen da take sa tufafi irin tufafin maza duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsine musu albarka wannan hadisi rawahu abu daud bi isnadin sahihin al-imam abu daud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce sauran hadisi guda ɗaya a babin da amma ka zamu dakata saboda lokaci yayi insha Allah ta'ala sati mai zuwa mun karasa shi abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kusuran da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah akwai yaran yara ɗan shekara 6 16 ne shekara 16 ɗan shekara 10 suna aikata laifi sosai kamar kallon abin da bai dace ba a waya ko kuma kaga suna aikata laifi iri-iri wanda bai dace ba sam to irin wannan wanne irin laifi ne da su a musamman shi da ɗan shekara 16 kaga yaro ɗan shekara 16 ai ya girma ka'idar shekarar balaga ta ɗan namiji ta kan fara da shekara 15 ne mu a musulunci ba a doka ta bature ba shi bature ne sai yaro ya kai shekara 18 ina fata an gane amma a musulunci idan yaro kai shekara 15 namiji fa kenan namiji to ya kai shekarun balaga amma mace wani lokaci ya danganta da biyar da ta taso a kai irin environment ɗin da yarinya take rayuwa a ciki wata yarinya ma shekara 9 sai kaga ta kai shekarun balaga wata 10 wata 11 wata 12 ya danganta da irin environment da take rayuwa a cikin sa to yanzu kaga yaron da yake dan shekara 16 ai ya girma ya sanya dauki waya ya kalli irin abubuwan da bai dace ba kun ga abin da muke ta bayani akai kenan ko ya kalli abin da bai dace ba a ciki wannan laifi yake yi babba laifi yake ba karami ba ko wanda kuka ga yake yi har kuka rubutu tambaya ku ya kamata a ce ku tsawatar masa idan ba ku da damar da za ku tsawatar masa sai ku samu wanda suke da damar da su tsawatar masa ko ku gaya wa iyayensa ko ku gaya wa ƴan uwansa ko yayyensa ko wani na kusa da shi wanda yake da alhakin ya tsawatar masa dole ne a tashi gaba ɗaya domin a gyara domin idan ba a gyara ba abin zai mamaye mu ne gaba ɗaya abin zai mamaye mu gaba ɗaya yanzu satin da ya gabata da muka karatu muka gama ɗaya daga cikin uwa yake ce min wallahi a kusa da gidansa wani makocinsa yake gaya masa cewa ya fito kawai sai ga yara wajen su 10 ɗan ƙananan yara ne gaba ɗaya ce sun kifa kai suna kallon wani abu a cikin wayarsu ya ce har ya je inda suke wallahi ba su san ya je ba har ya je inda suke ya kalli abin da suke kallo ba su san ya je ba suna kallon irin fina-finan da na batsi ne da sauransu ya ce sai da ya haɗa kansa haka gaba ɗaya gwara sannan suka fahimci cewa akwai mutum a tattare da su bayan mun tashi wancan satin yake ban labarin sannan ya tashi ya gudu suka tashi suka gudu ta ai waye ya kamata ka karba domin kai maganin abu ba gwar kansu to irin waɗannan abubuwa duk wanda ya ga ana irin wannan abu marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadi haqqi ne akan magaba ɗaya duk mutumin da ya ga ana abin da ba daidai bai yi kokari ya gyara abubuwan suna da yawa kwarai da gaske ni galibi abu in barna ne ban fiye so ne fiye tallata shi ba ya abu in barna ne tana faruwa a cikin mutane ban fiye so in zo ta bada labari in ce a waje kaza ma an yi kaza ba a waje kaza tallata kamar tallata barna ne shi sa ba wai ban san abubuwan bane shi sa kawai za ku sai dai mana ishara in ci abubuwan sun yawa bana so in ta fitowa da shi kamar tallatawa ne kawai ɗaya daga cikin ƴan uwa shi ma anan ya same ni yake ban labari cewa akwai wani yaro wanda ya je subscribing irin waɗannan tashoshin su kuɗi ma ake biya idan ya biya kuɗi za a rinka turo masa irin waɗannan fina-finan duk wata ne ko duk wani lokaci da sauransu da ƙarshe ma da ya zama kwastomomi sosai-sosai sai da suka ba shi dama ya rubuta sunayen ya ba da email ɗin sunayen wasu mutane wanda su ma za a rinka tura masa saboda shi fari za a tura masa sannan a tura waɗanta ya ce min shi abin da yake ba shi takaici da ya ji wannan karatun da muka yi na ce duk abin da mutum ya yi irin waɗannan abubuwan ko bayan ya mutane sai an kai masa alhaki yana cikin kabarinsa na ce masa hakika haka abin yake ya ce to yanzu yaron zancen da ake ya mutu amma duk wanda ya bada sunayensu ya bada email ɗinsu kuma duk lokacin da ake turowa sai an turo musu irin fina-finan na batsa sai an turo musu da sunansa a matsayin shi ya bada sunayensu ina fata kun fahimta ƴan uwa saboda haka duk alhakin da za su kalla in sun kalla bayan an ba su nasu shi ma sai an ɗauka an kai masa a kabarinsu wallahi
shine yace shi abin da ya masa takeici shine da yawa wasu daga ciki ya san su wasu kuma bai san su ba wanda ake turawa yace akwai abokin sa da yana cikin wanda ake turawa din ya same shi yace dan Allah in kane wa Allah kai blocking din wannan website din shi tunda yaran nan tunda ya mutu gashi dan Allah ai blocking din sa nauyin ya tsaya a haka a rage masa nauyi to amma idan ya san wannan sauran fa wanda ya turawa din bai san su ba anan kan fitetare ne yake ban labarin dole mu ji tsoron Allah wato baka san lokacin da zaka mutu ba matsala baka san lokacin da zaka mutu ba wani lokaci kana irin waɗannan abubuwan wallahi mala'ikan mutuwa zai zo maka baka san lokacin da zaka mutu ba mu ji tsoron Allah madaukakin sarki shekaran jiya dan uwa yake ban labari cewa wani bawan Allah daidai kofar famfo wallahi tafiya yake akan mashin kawai sai ga mashin din yana haka ashe an zarara daga gidansa ya fito da safa zai tafi aiki sun yi sallama da matarsa da iyalinsa ya zo daidai kofar famfo an sa traffic light ta tsaye da su kawai sai ga yana layi haka ashe a lokacin ma ran ya fita daga jikinsa ya je samu je fadi shikenan aka zo aka dauke shikenan tasa ta kare me ya gama yi me yake ina zai je me a cikin zuciyarsa ya mutu da shi kuma zai je lahira wajen Allah madaukakin sarki duk abin da yake cikin zuciyarka da abin da karaya zaka aikata ka tuna idan ka mutu a yanzu ka je wajen Allah madaukakin sarki zaka fuskanci Allah madaukakin sarki da shi iyakacin iyawar mu ba za mu zama to kamar mala'iku ba amma mu rinka jin tsoron Allah a cikin abubuwan mu mu rinka kawo mutuwa a kusa ba a nesa ba innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka fadi yan uwa Allah madaukakin sarki na daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah